بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren Laraba ne wanda ya daidai da daren 13 ga watan Rabi'u Nisani Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 7 ga watan April shekara ta 2009 wannan shine kaset na 5 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Hiqbatu min at-Tarikh na babban malami Sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis idan jama'ar musulmi ba su manta ba a karatuttukan baya da muka yi baki daya mun yi ainihin shimfuda ce wanda ainihin malam ya gabatar dangane da shi littafin sa'annan sai muka shigo wani wuri da ya sa mishi maqasidu muhimmatin baina yaday tarikh mun ainihin shiga wannan wuri har mun fara karanta abubuwan da ke karkashi sai lokaci ya kure mana to dangane muhimmancin su zamu dauko daga wannan wuri da malam ya ce maqasidu muhimma baina yaday tarikh wato ga wasu manufofi waɗanda suke masu muhimmanci kafin fara rubutun tarihi ko kuma kafin fara karatun tarihi al-maqsadul awwal abu na farko daga cikin manufofin da ake so ka bada muhimmanci gare shi wajen karatun tarihi shine kaifa naqra'u at-tarikh yaya zamu karanta tarihi المقصد الثاني ابو نبيو daga cikin al'amuran da ake so ka bashi muhimmanci wajen manufofin karatun tarihi liman naqra'u at-tarikh wane ne zai rubuta mana tarihin da zamu karanta wanne littafi littafin wane malami zamu karanta المقصد الثالث ابو na uku daga cikin manufofin da zasu sa a karanta tarihi wasailul ikhbariyina fi tashwih at-tarikh yana da muhimmanci ka san hanyoyin da masu ba da labarai suke bi wajen ruda tarihi waɗanne hanyoyi suke bi wajen su samar da ainihin gurɓataccen tarihi fi distorting tarihi ga yadda tarihi yake tsab to waɗanne hanyoyi suke bi sai su gurɓata shi kuma sai su baza shi a cikin jama'a malam ya ce tamhid ga shimfiɗa gabatarwa introduction inna min a'zami akadhibit tarikh lallai na daga cikin mafi girman ƙarya daga cikin ƙarerayin tarihi za'amu za'imina anna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanu yudhmiruna al'adawata li ba'dihim ba'da riyawar da maƙaryata masu riyawa suka riya cewa wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna ɓoye ƙiyayyar da suke wa junansu ma'ana akwai bakakkiyayya tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan bakakkiyayya tana nan tana yawo a zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai dai basu bayyana ta ba a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da rai wannan na daga cikin ƙarya mafi girma daga cikin ƙarerayin tarihi wa hadha batilun yace wannan maganar banza ce وبعيد كل البعد عما يفصح به قول الله تعالى لهم kuma wannan maganar bayan kasancewa ta ƙarya to ta yi nisa dukkan nisa daga abin da Allah ya fito karara ya fadi game da sahabban manzon Allah ku ji abin da Allah ya ce Allah ce waye kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ku waɗannan mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sahabbai da tabi'ai ku ne mutanen da kuka fi kowa alheri saboda ku an halicce ku ne an fitar da ku ne linnasi don ku amfanar da mutane ku zama alheri ga mutane ta'muruna bil ma'rufi kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuma kuna hana mummuna wa tu'minuna billahi sannan kuma kun yadda da Allah wannan siffar da Allah ya hada ya siffanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama baki daya zai yi a ce masu wannan siffar suna kin junansu sun rayu ne a cikin kiyayya da yi wa juna makirci zai yi mu sake duba ayar Allah ce waye kuntum khaira ummatin, kuntum khaira ummatin. Maganan nan da yake yene da bamiri ne na muhafab, yana magana da wasu mutane ne kai tsaye, ku suwa mutanen da Qur'anin yake sauka suke jin shi rangadadau. Yake cewa ku ne kuka fi kirki daga cikin dukkan al'umma, ana magana al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana magana akan dukkan al'ummun annabawa. To Allah yana magana akan ku kuka fi kowa kirki, don me? Don kuna amfanar da mutane, kuma kuna umarni da kyakkyawa, kuna hana mummuna. Yana daga cikin mummuna shine mai kiyayya. To zai yi mutanen da suke hana wasu kiyayya kuma ya zama su a tsakanin su akwai kiyayya? Ba zai yi ba. Sannan sai ya ce wa tu'minuna billah, sannan ku kuma kun yarda da Allah. Wannan ita ce aya ta 110 a cikin suratu Ali Imran. wa qawlu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sannan kuma cewa maganar nan da aka fadi wato sahabbai na kulla kiyayya tsakanin su, to ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khairun nasi qarni, mutanen da suka fi kowa alheri gaba daya sune mutane na, mutanen da suka rayu tare da ni. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi Sahih al-Bukhari, cikin kitabu Fada'il as-Sahaba, babu Fada'il ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadisi na 3651. Jama'a kun ji, sai ku dauko wata ka'ida da muka yi a baya, ita ce duk wata magana da aka fadi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka gwada ta da Qur'ani, sai ka gwada ta da hadisi. Idan ta daidai da Qur'ani da hadisi sai ka karbe ta, in ta saba fa sai a ce Qur'ani da hadisi shine gaskiya, abin duk da ya saba ƙarya ne. Qur'ani da sunna sun nuna mana waɗannan mutane su suka fi kowa alkhairi. Sannan sai ka zo kana karantawa a wani tarihi, ana cewa tunda ake ba a taba samun masharranta irin waɗannan ba, to da Qur'ani zamu dauka da yace khairu, ko kuwa da zancan banza za a dauka wanda yace sharru, Qur'ani za a dauka. Malam yace wa inna min ghurbatil islam, yana daga cikin bakunta da musulunci ya samu kanshi a ciki, ba'dal quruni thalathati mufaddala, bayan karnuka guda uku masu falala, shine zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai. To waɗannan zamunna sune zamunnan alkhairi. To sai musulunci ya samu kanshi a halin bakunta bayan waɗannan zamunna. An zahara kuttabun, wasu marubuta suka bayyana. Kun ji yadda ake rubutu kiransu, ba a kiransu malamai, kuttabun ake kiransu, writers, ba a kiransu even authors, because by virtue of authorism, ka'ida ta rubutu, in har za a kira ka author, har sai ya zama za ka iya rubutawa, ka tace, ka bada abin da yake ingantacce, sannan a kira ka author. Amma in ya zama kawai za ka je ka karanto ne, ko duk abin da ya kada a kwakwalwarka za ka rubuta, to sai a kira ka writer. Dan haka waɗannan mutane, wannan shine sunan da ya dace da su. An zahara kuttabun, wasu marubuta suka bayyana, shawwahu tariha, waɗanda suka ruɗa tarihi, wa harrafuhu, suka sauya shi, wa khalafu alhaqqa, suka saba wa gaskiya, wa adawuhu, kuma suka kiyayya da gaskiya. Fa za'amu, har ma wai suka riya cewa anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, wai sahabban manzon Allah lam yakunu ikhwanan fillahi ta'ala, wai sahabban manzon Allah ba ƴan uwan juna bane game da addinin Allah madaukakin sarki. Wa lam yakunu ruhamaa bainahum, wai waɗannan sahabbai ba su taɓa kasancewa ko so ɗaya masu tausayin juna a tsakanin su ba. Wa inna ma kanu a ada'an, kadai sun kasance ne maƙiyan juna. Yal'anu ba'dhum ba'dha, sashin su na tsine wa sashi. Wa yamkuru ba'dhum bi ba'dhin, sashin su ne wa sashi makirci. Wa yunafiqu ba'dhum ba'dha, wai sahabbai sun rayu ne a halin junan su sune wa juna ainihin wato munafinci. Wa yata'amaru ba'dhum ala ba'dhin, kullun sashi na shirin afka wa sashi. Baghyan, saboda bakar kiyayya. Wa udwanan, da bakar gaba. Wattiba'an lid-dunya, wai don san duniya. Wal hawa, da kuma bin san zuciya. Wannan shine ƙarya, ko ita ce ƙaryar da aka samu irin waɗancan marubutan. Ku kiyaye, suka ainihin riya. Don haka duk lokacin da kaga wani rubutu da kake karantawa yana dauke da bayanai irin waɗannan, to garka ce malami ne ya rubuta, sai ka ce kawai wani marubuci ne ya je rubuta. Domin me? Domin ya rubuta abin da yake ya saba mu Qur'ani, ya saba mu sunna. Domin nassin Qur'ani cewa Muhammadur Rasulullah, sai ce wallazina ma'ahu ashudda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, masu tsananin kauna ne a tsakanin junansu, masu tsananin kiyayya ce ga makiyansu. Kenan in ka yadda da wannan nassin, wanda yadda da shi kadai zai tabbatar da kai musulmi ne, to duk maganar da kuma ta ce sahabban manzon Allah masu kiyayya ne a tsakaninsu, masu kauna ne da munafuntar junansu a kan makiyansu, sai ka ce wannan magana ta saba ma Qur'ani. Don haka yanzu dole ka zama kafirin ɗayan nassoshin biyu, ko ka kafirce Qur'ani ka yadda da waccan maganar, ko ka kafirce waccan maganar ka yadda da Qur'ani. Amma ba zai taɓa yiwuwa ka ce ka yadda da Qur'ani kuma ka yadda da wannan maganar ba, domin babu yadda za a iya daidaita waɗannan maganganun guda biyu. A ƙarƙashin wannan, ina son ku tsaya ku yi nazarin waɗannan kalmomi yadda malam ya rattaba su, da yake cewa waɗannan marubuta suka ce wai sahabbai ba su taɓa kasancewa masu ƙaunar juna a tsakaninsu ba. Wannan na daga cikin ƙarya. Wai gaba ɗayan rayuwarsu sun rayu ne akan tsine wa junansu, gaba ɗayan rayuwarsu sun rayu ne akan ƙulla-ƙullan makirci wa junansu, junansu su ne wa junansu makirci na munafunci, sannan kullum junansu na shiri ne da ta'amuri ya za su yi sa'afka wa juna saboda baƙar ƙiyayya da bin duniya da son zuciya da ke tattare da su. Mu tsaya a nan. Bahaushe ya ce waiwaye adan tafiya, ku waiwayi wasu kalmomi na wa da na yau a karatuttukan baya, ko dai a cikin karatu na biyu ko na uku ko kuma na hudu, wanda shine na ƙarshe kafin wannan. Na ce idan ka karanta tarihi a karkace, ka ɗauki cewa haka al'umma take rayuwa, to shi tarihi dama shine yake shimfiɗa maka yadda kai kuma za ka rayu. Wato shi tarihi shine ke determining yaya taka rayuwa za ta kasance a yanzu. Idan haka ka ɗauka tun farkon musulunci ake yi, kai ma haka za ka zo yanzu ka tsara musulunci. Kullum kana ƙoƙarin me tsine wa ɗan uwanka musulmi, kullum kana ƙoƙarin me yin makirci da ƙulla-ƙulla ga ƴan uwanka musulmi, kullum kana ƙoƙarin me munafuntar ƴan uwanka musulmi, kullum kana ƙoƙarin me yaya za ka yi ka afka wa ƴan uwanka musulmi. Me yasa? Saboda ƙiyayya da gaba da bin duniya da kuma son zuciya. Wannan shine abin da Yahudawa suka fahimci tarihi. Don haka ba Yahude jama'a kullum haka yake ƙoƙarin ƙulla-ƙulla da makirci da ƙiyayya, ba don komai ba, don me? Don duniya da son zuciya. Idan ka dawo cikin masu riya musulunci, haka za ka samu ƴan Shi'a, haka suka karanta tarihi cewa tunda sahabbai suke a cikin ƙiyayya da gaba suke a cikin tsinuwa suke, don haka duk wani darasi, duk wani karatu, duk wani wa'azi, duk wata lacca, duk wani taro da Shi'a za su kira, to zai ƙare ne akan tsine-tsine da zage-zage da bayyanar da ƙiyayya da gaba zuwa gawa, zuwa ga musulmi. Wannan abin da ya bayyana kenan, wa ma tukhfi suduruhum akbar, abin da ke cikin zukatansu kuma na ƙin musulmi fa yafi haka muni. Makirce-makircen da suke wa musulmi fa yafi haka muni. Ina fatan kun tuno waɗannan zantuttukan da na faɗe su a baya. Shi yasa nace duk sanda kaga ɗan Shi'a a duk yanayin da yake bai yadda da wannan yanayin ba. Domin me? Shi duk yanayin da yake yana ƙoƙarin ya zai ya cutar da musulmi na kusa da ke tattare da shi. To haka yake tunani shi ma duk inda yake yaya musulmi za su cutar da shi. Saboda haka kullun shi bai zauna lafiya ba, kuma ba zai taɓa bari a zauna lafiya ba. Kun fahimci wannan da kyau? Duk wanda ya san tsawon zamanin da Saddam ya yi mulki, ya san cewa ƙasar Iraki a wancan lokaci na Saddam da lokacin da take yanzu, wanne ne ya fi zaman lafiya? Lokacin Saddam. To amma ɗan shi a wannan rayuwar ba ta yi mai ba. Saboda me ana zaunar lafiya? Domin da'awar Shi'a da'awa ce harakiyya, kullum ana ha 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 ihu ake kullum ba za a zauna a bautawa Allah ba, ba za a zauna a tunanin menene za a kawo wa al'umma wanda yake na alkhairi ba. To da shi gaba ɗaya rayuwar shi abin da ya karanta musuluncin a cikin hayaniya da hargowa da zage-zage aka yi musuluncin har annabi ya rasu, har sahabbai, har ahlul baiti suka kare, don haka shi ma fa a haka zai rayu. Dan haka yanzu wadi halin da kasar Iraki take ciki, to ita ce ta dace da irin tunanin da ƴan Shi'a suke da shi. Shine yau a ce an kashe mutum 50, gobe a ce bomb ya buge can, jiba a ce gidan mai kaza ya kone, an kashe mutum 300, to ƴan Shi'a zai su ce to yanzu ne rayuwa ta yi daidai. Kuma haka ba zaman Saddam a mulki, babu shakka Saddam yana da nau'in zaluncin shi da yayi, tare da cewa duk wata gwamnati kuma kowace iri ce sai ta yi fada da ƴan tawaye. Saboda haka waɗanda Saddam ya ta fada da su ƴan tawaye ne, duk wanda ya kafa gwamnati yaga cewa za a tayi mai da ƙayar baya, me zai tayar? Dole ya bubbuge waɗannan da za su tayi mai da ƙayar baya. Haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake. Saboda haka Saddam ya yi fama da ƴan tawaye. ƴan tawayen nan ahlus sunna ne, ya buge na bugewa, ya kashe na kashewa. ƴan Shi'a ne, Kurdawa ne, Larabawa ne, Turawa ne, duk wanda zai daga gwamnatin shekara sai da ya buge shi, kowa ne ne. Saddam bai rage ba, ba ahlus sunna ba ɗan Shi'a. To kenan da ya haka sai kasar shi ta zauna lif, sai ta shiru. Haka ne wannan zaman lafiyar da kasar ta samu sai bai wa ƴan Shi'a ba, sai da suka yi ta kutu-kutu ya za a je a haɗo kai da America a zo a yaƙi kasar. To da aka yaƙi kasar aka saka ta a halin da take ciki, to yanzu ne cewa ƴan Shi'a daɗi. To wannan shine halin da su Ibrahim Zazzaki suke ƙoƙarin su tura Najeriya. Shine yanzu duk inda ka kewaya a Najeriya hankali a kwance ike, kowa yana zaune lafiya. To haka san ba te musu ba, ya za a yi ƙasa ta ruɗe a ta da yaƙi? Ya za a ce yau nan bom ya tashi, jibi can an yi hayaniya, gata wancan masallaci an kashe mutum 100, wancan gidan mai an jefa mishi gurnati ya tashi? To in wannan halin ya samu, to sun Zazzaki sun samu yadda suke so. Me yasa? Saboda irin wannan ruɗaɗɗen tarihin wanda Yahudawa suka rubuta da maƙiya musulunci su ne abin da sun Zazzaki suka karanta cewa ai musuluncin tunda ake a cikin hayaniya da hargowa ake. Dan haka in aka zauna lafiya haka, sai su ce to this is not the true Islamic system, ba wannan ne tsari na musulunci na gaskiya ba. A zauna a ji shiru, a'a, sai ana buga bom nan, ana buga bindiga, sai su ce to rayuwa ta yi kyau. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To wannan yana daga cikin sharrin karanta gurbataccen tarihi. In reference to this, saboda in shedar wannan maganar da na kawo, na zo muku da akalla tunda yanzu lokaci yayi na munafikar gwamnati, Allah madaukakin sarki ya kawar da ita a jihar Kaduna, ita ce gwamnatin Ahmad Makarfi. To yanzu asiri ya fara bayyana nan gaba gare ni. Jaridu ne guda biyu daga cikin jaridun Najeriya, ba wai jaridu ne wanda za a ce jaridu ne na su Albani ko jaridun Salafiya ko jaridun Ahlus Sunna ba, ga su nan suka ɗauko labari kacokam Zazzaki yana tara makamai a nan bayan garin Zaria. In ka kama hanyar Jos, ƙauyen da ake kiran shi Dambo, yana training mutane akan ya za su yi yaƙi, wanda a tsarin musulunci ko masallaci ne ka yi shi a bayan gari, kana training mutane. Sunan masallacin da nassin Qur'ani da sunna Masjidul Dirar, masallacin cutarwa, wallazina ittakhadhu masjidan ziraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu. Haka Allah yace waɗanda suka gina masallaci a bayan gari, masallacin nan dan ya zama me? Dan ya zama wurin kai farmaki ga musulmi da kuma matattara ga duk wanda yake so ya yaƙi Allah da manzon Allah. Karshe sai Allah ya ce za su rantse maka da Allah cewa in aradna illa al-husna, sai ga ta abin da ta faru kenan. Gashi aka ce police accuse Al-Zazzaki of terrorism. Wannan shine rahoton jaridar, ga jaridar news page gata ita ta bada wannan ainihin labari ta yaushe gata nan wadda ainihin aka buga ta 23 zuwa 29 ga watan March din nan da ya wuce watan jiya wadda ta daidai da 27th of Rabiul Akhir gashi nan Fad 1430 wannan shekarar da ake ciki gata nan volume 2 number 1 na wannan jaridar page 10 gata nan aka ce yan sanda sun zargi Azzazzaki ko sun tuhumci Azzazzaki ko sun kama Azzazzaki dame da ainihin ta'addanci a ciki nan suka kawo ga hoton shi ga kuma ainihin bayanai akan duk al'amuran da suka kama shi akai sannan commissioner yan sanda na jihar Kaduna ya rubuta takarda zuwa ga superintendent yan sanda na kasa gaba daya akan cewa to ga abin da suka kama Zazzaki da shi akai yana jiran menene superintendent yan sanda na kasa gaba daya zai fadi akan wannan to nan da aka zo aka tambaye Zazzaki fa sai ya fadi irin waccan maganar da munafikan zamanin manzon Allah suka fadi suka ce in aradna illa alhusna wai ba komai suke ba wai film suke yi kawai suna nuna tarihin musulunci wai film ne suke yi kawai suna nuna tarihin musulunci gata a cikin wannan jaridar ta daya kenan sannan sai kuma wannan ita ma gata sai da ta sake ruwaito wannan the champion gata nan ita ma wadda take volume 2 number 22 ita kuma ta 28 March zuwa 27th March 2009 wadda ta daidai da ainihin 24th Rabi'ul Thani 1430 waɗannan jaridu ga su dukkan su jaridu ne na ƴan ƙasa gashi suka ruwaito wannan to me yasa Zazzakin ne yaki karatun addinin musulunci littattafan da ya rinka karanta su ne irin littattafan da zamu kawo muku yau waɗanda in Allah ya so zamu tattauna ku ga bala'in da ke cikin waɗannan littattafan dangane da tarihin musulunci shine ya haifar da a karanta murdaddan tarihi na musulunci sai a fahimci haka musulunci yake tun farko to haka za a yi shi a yanzu gashi nan littafai ne manya-manyan Yahuda suka rinka rubuta game da tarihi wannan ba Yahuda ne ya rubuta wannan littafin da ke hannuna gashi nan ainihin sunan shi Muhammad in Makkah ko Muhammad at Makkah gashi nan Montgomery Watt shi ya rubuta shi baturan kasar Ingila ne gashi ya rubuta shi tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake da tarihin me ya faru kafin haihuwar shi me ya biyo bayan rasuwar shi duk wannan gurbataccen tarihin yana nan to su Zazzaki nan suke zuwa suke karantowa sai a taho sai a yi nadi sai a sa alkyabba sai a rike tarbi sai ya zama me kenan ungulu da kan zabo kura da fatar tinkiya jama'a kun fahimci wannan da kyau ga su nan duk gashi a study of religious development from the 8th to the 20th century West Africa and Islam gashi Peter B. Clark gashi nan tarihin addinin musulunci ne musamman game da yammacin Africa waɗannan tarihin ne duk suke karantowa gashi nan sannan ga wani shi ma musulmi ne gurbatacce Ibrahim Islamic history gashi sannan ga sunan duk ga sunan dai wannan ma'ana so mun tabe ne na fara mana kafin in zo in mana darasi na musamman a ƙarshen karatun nan yau akan hadarin ire-iren waɗannan littafai insha Allah to in ka je ka karanto tarihin musulunci a irin waɗannan littafan shine sai ka zo sai ka gina musuluncin ka a bisa hayaniya da rudani dan haka an tun yaushe ni din nan na muƙabalanci Zazzaki yana kirarin uban shi malami ne kakan shi malami ne kakan uban shi malami ne haka yake cewa shi malami ne yazo ya bude koda ahalari ya karantar a samu karatun Zazzaki yana karantar da koda ahalari in bai yadda da ahalari ba tunda littafin ahlus sunna ne ya sanya tahrirul wasila ta Khomeini littafin shi'a ne na fiqh ya karantar da tsarki da duk abin da ya shafi ibada a shi'ance amma ya karantar ba zai karantar ba ya dauko littafin hadisi ya karantar ba zai karantar ba ya dauko littafin tauhidi ya karantar ba zai karantar ba ya saka littafin tafsiri kwaya daya karantar ba zai karantar ba amma kuma an ce da haka ake malanta da haka ake da'awa da haka ake way Islamic movement what sort of movement is that wata irin kungiya ce wata irin tafiya ce wannan za a yi tafiya ta musulunci ba za a yi karatu ba sai dai a zo a tara ku sai a ce muku Yazidu yayi kaza la'natullahi alaihi sai ka ji karki sun ci Allah amin, sai ka ga wani ya miƙe yana kuka kamar an daki kanin uban shi a halin ƙarya ce kadai aka bi aka karanta mishi wanda karanto ta from an unreliable sources. Jama'a kun gane hadarin a karanto gurbataccen tarihi me yake haifowa zuwa gare shi, wato hadarin ba wai karantawa ba kawai, amma in ka karanta haka abinda za ka yi tunani shine me, shine haka rayuwa take, to kai ma bari ka gina ta akan haka. Yanzu mu da muka karanta ingantaccen tarihi game da kakannin mu su Shehu Dan Fodiyo, sai muka dawo muka ce alright, abinda su Dan Fodiyo suka yi shine me, karantar da mutane. Dan haka sai muka ce to babban aikin mu shine mu tashi mu karantar da mutane abinda Dan Fodiyo yake kenan. Dan haka da tsogala ta mai yawa, tsogala ta mai yawa sai kauce ba su wuri, to da suka biyo shi fa sai ce bari ya tashi sai ya kare kanshi. Da ya kare kanshi bayan shekaru sai ya ce wa Bello mu dawo mu ci gaba da aikin mu shine karantar da mutane, don mu ba tashin hankali muka zo ba dama. To haka abinda ka karanta na tarihi ka kudurce shi za ka yi aiki da shi. Dan haka mu da mu karanta cewa da'awar da su Dan Fodiyo suka yi sun zo sun kawo ilimi ne, sun kawo alheri da ci gaba a Najeriya, kullun karantar da al'umma muke so mu yi. Su kuma sai suka je suka karanto cewa ai gaba ɗayan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya rayu ne tsakanin shi da sahabbai, yana hararar su suna hararar shi, suna kulle mishi yana jin haushin su, yana la'anta su, yana fadin bakakken maganganu akan su, su kuma suna can su ne mishi makirci. Da su zanzaki suka karanta haka kullun haka suke. Ina gaya muku hakan din fa ba wai a tsakanin su da sauran musulmi ba, har isu in ka je ka same su isu din ma haka suke kulle kansu wannan bala'in. Saboda ai haka suka karanta cewa shi ma mai gidan tafiyar da farko Annabi haka ya zauna da nashi jama'a. Saboda haka kullun zanzaki yana cikin yaya zai waɗannan yaran ya samu ya waske sharrin su, su kuma suna tunanin ya za su gano wannan kulli yake musu. Saboda haka suka karanta. Ina son ne anan in fito muku game da sharrin karanta gurbataccen tarihi me yake haifarwa. Allah ya kiyaye. Sai malam ya ce wala umrullahi ko wala amrullahi kadhabu, yace na rantse da Allah ƙarya suka yi, da suka ce sahabbai ba lafiya suke zauna ba ƙarya suke. Waja'u bi ifkin azim, babbar ƙarya ce ma suka zo da ita. Wa buhtanin mubin, ƙarya ce wadda take a sarari bayyananniya mai ruɗa kwakwale. Laqad kana Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha والزبير وأبو عبيدة وعائشة وفاطمة وغيرهم من الصادقين والصحابة الميامين أنبل وأطهر من أن يقع منهم شيء من ذلك. يتي لقد كان أبو بكر حقيقة أبو بكر الصديق يا كسنجي هكا عمر هكا عثمان هكا علي هكا طلحة دا الزبير دا أبو عبيدة دا عائشة دا فاطمة da ma waɗansu daga cikin sahabbai banda waɗannan, ma'ana da duk sauran sahabbai waɗanda suka gabata da sahabbai baki ɗayansu mutanen kirki ɗin nan sun kasance ambala, wato albarkasu ta kai matuƙa wajen haɓaka. Wa atahara, tsarkinsu ya kai matuƙa. Min an yaqa'a shay'un minhum shay'un min zalika, sun tsarkaka sun fi ƙarfin a ce irin waɗannan munanan halaye sun faru gare su. Yanzu jama'a, idan wani ya zo ya ce maka da Shehu Dan Fodiyo da Abdullahi Gwandu da Muhammadu Bello sarkin musulmi waɗannan sun rayu ne suna ƙin junansu suna gaba da junansu, me za ka ce? Cewa za ka yi ƙarya ne, waɗannan mutanen kirki ne sun fi ƙarfin su wannan irin abu. In baka fahimta ba, sai a ce da mahaifiyarka da mahaifinka sun rayu ne kullun tana tunanin ya za ta ƙulla ubanka bala'i, kullun ubanka na tunanin ya zai kulla mata sharri, sai ka ce iyayen nawa? Sai ya ce eh, sai ka ce wallahi sun fi karfin haka. Haka ne ko? To waɗannan sun fi iyayenka daraja a wurin Allah. Dan haka darajarsu da tsarkinsu ya fi karfin a ce irin waɗannan halaye na kaskantattun mutane ya hau kansu. Wa kanat banu Hashim wa banu Umayya, banu Hashim su ne dangin uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da banu Umayya su ne dangin su Sayyidina Uthman. Waɗannan mutane sun kasance aufa min zalika li islamihim, sun fi kowa cika alƙawarin Allah, sun fi kowa kula da mutunci saboda musulunta su li islamihima wa rahimihima da kuma ainihin zumuntar da ke tsakanin su, wa qarabatihima da kuma dangantakar da ke tsakanin su. Waɗannan ƙabilu guda biyu da ainihin ƴan Shi'a da Yahuda kullun ke nuna cewa tsakanin Banu Hashim da Banu Umayya gaba ce riƙaƙƙiya, sai malam yake cewa waɗannan ƙabilu guda biyu musuluncin su da dangantakar su da kusancin su ga juna yafi ƙarfin a ce wai sun rayu a cikin gaba. Ƙarya ne, babu wata gaba tsakanin manzon Allah da Uthman. Idan da gaba tsakanin manzon Allah da yake Hashimi da Uthman da yake Umawi, zai yi wa a ce Sayyidina Uthman ya nemi ƴar manzon Allah ya ɗauka ya bashi ta rasu, Sayyidina Uthman ya sake neman ɗayar a sake ɗauka a bashi ta sake rasuwa, manzon Allah ya ce kai co da ta uku da mun ƙara mishi. Zai yi akwai gaba haka ta faru? Ku je ku karanta tarihi sahihi, ku ƙaunaci junanku, ku yi zumunci da junanku, ku so musulmi. Duk inda ka ga musulmi kana farin ciki da shi, ka ne mai fatan alheri, ya ne maka fatan alheri. Wa awsaq sila, sannan kuma waɗannan ƙabilu suna da ƙarfin dangantaka, wa a'zam ta'awunan, sannan suna da girman taimakawa juna, alal khairi game da alkhairi. Wa man futihat aqtarul ardi ala aidihim, dan Allah suwane ne aka ci kasashen musulunci a bisa hannunsu, wato suwane ne suka yi gwagwarmaya suka ci kasashe suka maida su musulmi in ba waɗannan ƙabilu ba. Wa dakhalatil umamu bi sa'ihim, suwane ne al'ummu suka shiga addinin Allah da kokarin su, wa da'awatihim da da'awasu fi dinillahi, suka shiga addinin Allah afwajan jama'a in ba da kokarin waɗannan mutane ba, da kokarin su ne. Mutanen nan da kake ji Azerbaijan, Russia, Bukhara da sauransu, duk zamanin Sayyidina Usman ne suka shiga addinin musulunci, ma'ana khalifancin gidan Banu Umayya su suka shigar da waɗannan tawaga cikin addinin musulunci. To waɗannan mutanen sai a ce wai sun rayu ne a bisa kiyayya? Dan haka dan Shi'a baya tunanin ya zai kai musulunci a kwa'ibam, ku je ku gani ba abin da yake da tunanin su ya za su je maguza wannan da ke ƙasar Ikara su je su musuluntar da su. Wannan ba ita ce matsalar su ba. Su mecece matsalar su? Wanda ya shiga musuluncin ya za a yi aimai makirci a hana shi zaman lafiya. Wanda bai shiga musulunci ba, kuwa ne ya je zauna a kafircin shi, wannan ba matsala bane gare su. Dan haka ba sa da'awa zuwa ga kiristoci su zo su shiga addinin musulunci, maguzawa su zo su shiga addinin musulunci. Wanda ya karkace da fahimtar musulunci ya za a gyara mai fahimta, su ba wannan ce matsalar su ba. Wane ne ya yadda zai musulunci to a hana shi zaman lafiya? Wannan shine ainihin tunanin Shi'a. Wa ma minhum min ahadin, babu wani daga cikin waɗannan ƙabilu, waɗannan ƙabilu ake magana, ƙabilun Banu Umayya, illa wa yattasilu bi Bani Hashim, sai an samu wanda yake da dangantaka da Bani Hashim, bil khu'ula, ta hanyar an auro uwarshi a cikinsu, su kawunnan shi ne, aw bir rahim, ko kuma da dangantaka ta wajen uba, awul musahara, ko kuma surukuntaka. Duk wani Bani Umayya sai kaga yana da dangantaka da Banu Hashim. Kuma wannan dangantaka jama'a tun kafin zuwan musulunci har zuwan musulunci har kuma aka tafi bayan addinin musulunci ya zo a hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina mu gane haka? Manzo Allah bai auri Ummu Habiba ba? Ummu Habiba Banu Umayya ce ai. Waye ubanta? Abu Sufyana, yar Muawiya ce. To manzo Allah zai je ya auro daga mugayen mutane? Kun fahimci wannan jama'a? Ya kawo ta gidan shi? Dan haka in ka yarda Ummu Habiba uwar mu'minai ce, to Muawiya kuma fa ya zama kawun muminai. Dan haka ya rage ko ka zagi uwarka ka hada da kawunka, ko kuma kai musu radiyallahu anhuma, gaba ɗaya Allah ya yarda da kai. Wa alam, mala yace ka sani, anna al-akhbara sahiha, labarai ingantattu, allati yarwiha ahlus sidqi, wadda mutane masu gaskiya suke ruwaitowa, wal adala, da mutanen kirki, hiya allati tuthbitu, waɗannan labarai suke tabbatar da, anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kanu kullahum ko kanu kulluhum min khairati man arafati al-insaniyatu ba'da al-anbiya'i wa rusul. Yace ka sani da cewa labaran gaskiya ingantattu waɗanda mutanen kirki ke bayarwa suke tabbatar da cewa sahabban manzon Allah gaba ɗayan su sun kasance mafi alheri daga cikin abubuwan da tarihin dan adam ya sani. Bayan annabawa da manzanni ba a taɓa samun mutanen kirki a tarihi irin sahabbai ba. Jama'a kun gane? Ga albishir Malam Usman ibn Muhammad al-Khamis mai wannan littafin ya fara karantar da wannan littafin a ainihin cikin tashar Safa akan ainihin Nalsat a din ranar Asabar karfe 6 na yamma zuwa karfe 7 saura minti 20 na yammacin Najeriya, karfe 6 na yammacin Najeriya zuwa karfe 7 saura minti 20 wato minti 40 ya fara karantar da wannan littafi, sannan a sake maimaita wannan darasin a ranar Talata karfe 5 da minti 20 zuwa ainihin karfe 6 daidai na wannan rana ta Talata. Wani abin sha'awa na da yamma ran Talata, wani abin sha'awa shi ne kun san cewa mu muka fara karanta wannan littafi da karantar da shi da yada shi kenan a duniya kafin mai littafin ma kisa ne ittisali da shi, domin yanzu kokarin da muke a fara darussa na musulunci da Hausa a tashar Safa din, domin tasha ce dama daga jin sunanta to ka san manufar ita ce Safa. Abinda ake nufi da wannan tashar shine duk abin da za a karantar a tashar sai abin da aka tace sannan sai a tarbiyyanci mutane akai, shine makasudin sanyawa tashar sunan Safa. Yawa, a tarbiyyanci mutane qira'a alqur'ani wacce ce ingantacciya, to ita za a zo a rinka koyawa mutane, ba irin alwasulul jami'i da wasulul basmala bi awwali sura, wannan ya saba mu sunna, to ba za a karanta a wannan tashar ba, sai dai me, sai dai fasulul jami'i. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هكا أكتي كانت قراءته يقف على رؤوس الآي. من ذا الله كراتين شنات أيوة أكن آيوي بايا هدي آية دا آية تو هكا هكا حديثي سي انغنتتو هكا تاريخي سي انغنتتي. Dan haka ka lazimci kallon tashar As-Safa, zaka ga al'amura ne ingantattu, malamai ne nagartattu ake dibowa, ba wai kowaɗanne ƴan mahabba wa dabba ba. Kun fahimci wannan da kyau? To dan haka in Allah ya so a cikin makon nan nake so zan aika musu da darussan nan da muka yi guda hudu, idan Allah ya sa wannan tsarin ya tabbata, to yadda za ku rinka ganin program din na Larabci, haka kuma za ku rinka ganin wannan darussan da ake yana bayyana a tashar Safa insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan albushir ne malan yake cewa, to in ka saurare shi a wannan muqaddimar, dan duk darasin da aka yi na wannan makon muqaddima ce, to in ka saurare shi a wannan, kuma wannan sidin yana nan mun dauka, in Allah ya so gobe za mu ba malamin nan zai zo ya fara yada muku shi sidin na darussan na shi malamin, ana yi live muka dauka kai tsaye akan DVD muka aje shi. To za a rinka abin nan, masu jin Larabci su rinka sauraron darasin daga harshen mai littafin shi kanshi. Abin da ya tuno mini ma na tsaya ne wannan magana, dan da yazo daidai wannan gabar sai da ya tsaya yannan nagi magana akan cewa a tarihi ba a taba samu mutanen kirki da duniya ta taba gani bayan annabawa da manzanni irin sahabbai ba. To ma amma an ka koma wurin Yahudawa da ƴan Shi'a fa, su kuma a tarihi ba a taba samun miyagun mutane irin sahabbai ba. To daga nan ne zaka gane lallai Shi'an nan akwai matsala a cikin ta. Allah ya kyauta. Wa annal akhbara allati tushawwihu sirata sahaba, malan yace kuma lallai ne labaran da ke gurbata tarihin sahabbai. Wa tuhimu, waɗannan labarai da ke kawo rudani, annahum kanu sigharan nufusi, cewa wai sahabbai kaskantattun mutane ne masu kananan zukata. Hiyallati rawahal kadhaba, sune labaran da makaryata suka ruwaito. Alwadda'una, waɗanda suke kirkira ƙarya su kaga su kawo ta cikin tarihi. Duk labarin da kaji an ce sahabbai kananan mutane ne kaskantattu masu mugun nufi, to waɗannan labarai makaryata ne suka kawo su. Inna tarikhal muslimina yahtaju ila kitabatin jadida, yace hakika to kenan tarihin musulunci yana da bukata zuwa ga sabon rubutu wa zalika bi akhdhihi min yanabihi to as-safiya wannan sabon rubutu da ake bukatar ayi kuwa za ta faru ne ta hanyar dauko tarihin musulmi daga mabubbuga wadda take tatacciya tashi la siyama musamman ma fil mawatin allati shawwaha ahlu dhimam musamman ma a daidai wuraren da mutane waɗanda suke kaskantattu suka ainihin ruda na musulunci to a irin waɗannan wurare da suke very sensitive to dole ne a tsaya a tace a sake rubuta irin waɗannan wurare al-khariba mutanen da suke masu rusa musulunci min mulaffiqil akhbar waɗanda suke dauko gutsurarrun labarai sai su su harhada su wato ga asalin labari mai kyau sai su gutsura nan sai su jona dan ya fitar da wata muguwar ma'ana ilman bi anna ummatana al-islamiyya muna masu fadin waccan magana fa amma fa muna sane da cewa al'ummar mu ta musulunci hiya aghnal umam bi maddati tarihiha tana daga cikin al'umma wadda tafi kowace wadata daga cikin al'ummomi da ainihin wato jimillar tarihin su allazi hafizathu wannan hafizathu ta'un din dauri ne ba banma ba allazi hafizathu bil asanidi sabita wadda yake ainihin ita al'umma din ta haddace da isnadudi tabbatattu abinda muke so ainihin ka gane anan da aka ce ana bukata a sake rubuta tarihi ko me yasa aka ce ana son a sake rubuta tarihi ana nufin da ba a rubuta bane a an rubuta amma malaman mu na farko abinda suka yi sun yi kokarin tattaro tarihin ne gaba ɗaya sai su rubuta shi da isnadojin shi wani isnadin ya zama ba tabbatacce bane wani isnadin ya zama tabbatacce ne irin waɗannan labaran da ake kawa da tabbatattu ko rashin tabbatattun isnadodi su suke buƙatar a zauna a tace abin da yake tatacce ne to me yasa waɗannan malaman da suka tashi ba su yi aikin tacewa ba saboda sun bi tsari ne na wancan lokaci tsarin wancan lokaci shine mai tarawa mutum ne yake a taba aka bashi naira 20 nan aka bashi 200 nan aka bashi cusawa zai ta yi a aljihu haka ne ko ba haka ba sai ya zo gida da daddare sai ya ware naira 1000 daban ya dauko wata 1000 ya hada ya dauko 500 daban 200 daban naira 100 daban naira 50 daban naira 20 daban haka ne ko ba haka ba wacce ce ta yage take bukatar ya koma da ita banki dan a canza duk sai ya tsaya ya tace haka zai yi haka da ranar lokacin da yake kan layi to a wancan lokaci haka al'umma suka samu kansu a ciki sai al-imamu ibnu jarir at-tabari da sai ibnu kasirin kokarin tarawa suka yi da suka tara sai kuma suka rubuta ka'idoji da ilmomin da ake bi a tace to yanzu aikin da yake kan mu shine me mu tsaya mu tace sai mu sake rubuta tarihin a yadda yake fas sai ya zama makasudin da suke bukata ya tabbata kenan ta iya yiwa ka ce to in haka ne me yasa tun farko ba su tace ba a da tataccen suka rubuta mana kadai ba su ruwaito wancan na ƙaryan ba wancan na ƙaryan yanzu shine wani zai zo ya kawo mana ya ce ai ga wani tarihi amma yanzu da ka kawo sai a ce a ai na ƙarya ne gashi nan da isnadin ƙarya aka ruwaito shi muna da isnadin saboda haka ashe abinda suka yi gaba ɗaya babu kuskure a ciki to malai yake cewa wa laqad tadaraka salafuna salih haqiqa magabatan mu na ƙwarai sun gano min al mu'arrikhina daga cikin malaman tarihi al akhbara qabla diya'iha sun yi kokari sun rusko sun rubuta waɗannan labarai gaba ɗaya kafin labaran su watse fajama'u kullama wasalat ilayhi aydihim sai suka rubuta duk abin da hannun su ya kai gare shi min ghassin abin alheri ne wato abu ne na banza wasaminin ko abu ne na alheri duk abin da hannun su ya kai sai suka rubuta munabbihina ala masadir al-akhbar amma suna masu rubutawa suna masu fadakarwa daga sources na waɗannan labaran nasu cewa ga irin isnadin idan ya kawo maka labari in ka ji labarin na banza ne sai ya ce maka to gafa wanda ya ruwaito dama makaryaci ne shine yana kawo maka labarin yana fadakar da kai game da irin waɗanda suka ruwaito wa asma'ar ruwatiha da kuma sunayen waɗanda suka ruwaito waɗannan labarai ba dan komai bali yakuna al-qari'u ala bayyinatin min sahihiha wa saqimiha domin mai karatu ya zama a bayyane game da gano ingantattu daga waɗanda ba su inganta ba na waɗannan tarihi wal ana to a yanzu kuma fa ya'ti dauruna nahnul khalaf, mu da muka zo a baya to mu kuma tamu hidimar za ta taso. Kai nasira ala khuta salafina salih, domin mu tafi a bisa hanyar da magabatan mu nagari suka ainihin bi. Wa nusaffi hadhihi alkutub, sai mu tace wadannan littafai. Wa numayyiza saqima min as-sahih, sai mu ainihin ware abin da yake mara lafiya ne daga abin da yake ingantacce. Wal ghaffa, mu ware abin da yake na banza ne ramamme min as-samin, daga abin da yake kosashe ne mai lafiya. Fa nakuna sun tara mu mun tace, shine ubanka ya mutu ya bar gona, kai kuma ka je ka hude ta ka noma ka ciyar da kannanka, sauran kasiyar ka sa su a makaranta sun yi karatu sun yi ilimi sun girma su ne ubanka addu'a, ka zama me? Ka zama khairu khalafin li khairi salafin. Shi ya bar gona, wanda da bai bar gona ba da kun ta gayyara, to da ya bari ku kuma fa sai kuka tashi kuka gyara kuka ci amfanin ta. Shine da a ce su Ibnu Jarir ne Tabari ba su wancan aikin tarawar ba, yanzu me zamu tace? Ba abin da zamu tace, haka ne ko ba haka ba? Kenan aikin da ke kanmu shine a yanzu mu tashi mu karanta mu yi amfani da waɗannan ilmomi mu tace. Malam yake cewa wa hatta ya'lam al-jami'u, yadda za a zama duk al'ummar musulmi su san anna sahaifa ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, fuskokin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kanat ka qulubihim, sun kasance kamar zukatan su ne. In an rubuta tarihi na gaske, shine in ka ga sahabbai a fuska mutanen kirki ne, sai ka tabbatar zukatan su ma mutanen kirki ne. Naqa'an, masu ainihin tsarki, wa salamatan, kuma lafiyayyu, wa tuhuran, kuma masu tsafta, ba dan komai ba saboda an yi aikin da ya kamata. Laqad batatil ummatul islamiyya, haqiqa al'ummar musulunci ta kasance mahrumatan min aghzari yanabi'u quwwatiha, wato an kange al'ummar musulunci daga ainihin karfi mafi daraja daga hanyoyin da karfi ke bubbugowa. Ala wa huwa al-imanu bi'azamati madiha, shine imani da girman waɗanda suka gabata. Abinda malai yake son ya ce, masu gurɓata tarihi sun kange al'ummar musulunci daga wuri mafi girma da za su samu ƙarfi da daraja. Dan Allah, duk sanda ka tashi a tarihi ka karanta cewa ubanka musulmi ne, mutumin kirki mai daraja mai kaza, wannan zai baka izza da daraja da samun kamala a cikin al'umma, ko ba za ka samu ba? Za ka samu. Idan ku tarihi ya bayyana cewa kai din nan uwarka karuwa ce, ubanka dan Daudu ne, kana da wani toro ko da zaka yi a cikin jama'a? Babu. Ashe duk sanda ake ce mana sahabban nan lalatattu ne, ana kwashe mana kafa ne a duniyar tarihi, wato mun zama baseless, ba mu da tushe. Ko kun fahimta jama'a? Kamar yadda mutum ya zo ya shegantar da kai, ya dan daudantar da ubanka, ya kwashe ka a cikin jama'a ko bai kwashe ka ba? Ya kwashe ka. Amma haka zo aka ce ai sarkin musulmi kanin uwarka ne, uwarka ta haddace ƙurɗabi tun tana yarinya, mahaifinka malamin karatun alqur'ani ne, in an ce ka fito takara za ka fito ko ba za ka fito ba? Za ka fito, dan in an tashi cewa za a uban shi Allah ramma ne, haka ne ko ba haka ba? Amma in aka ce uban shi dan Daudu ne, uwarshi kuma ita ce magajiyar gidan karuwan anguwar, ya isa ya fito takara? Ashe lokacin da waɗannan ƴan shi'a suke ɓata tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna haramta wa musulmi samun daraja ne daga cikin daraja ta izza da ɗaukaka a cikin duniyar tarihi. Malai yake cewa fi hini annaha salilatu salafin lam yara tarihu siratan athhara wala abhara wala azhara min siratiha, yace yayin da waɗancan ke ƙoƙarin su ɓata tarihin sai zama fihina, amma fa a wannan lokaci annaha, ita wannan al'umma ta yau, salilatu salafin, wato salsala ce ta wasu al'umma magabata, lam yara tarihu siratan athhara, wadda tunda tarihi yake bai taɓa ganin al'umma mai tsarki irinta ba, wala abhara, bai taɓa ganin al'umma wadda take da kwarjini, wala azhara, da al'umma da take da daraja min siratihi, fiye da tarihin waɗannan magabata ba. Mai malam yake so ya ce, a yayin da waɗannan ke ƙoƙarin su gurɓata tarihin ko
sai zama a daidai lokacin kuma ita wannan al'ummar tamu ta yau magabatan mu mutanen kirki ne, dan haka salsalan mu mutanen kirki ne, mutane ne wanda tarihi bai taba ganin mutanen kirki da tsarki irin su ba. Kenan mai mala yake so yace, idan mu na yau muka yadda aka bata wannan tarihi muka ja baki muka yi shiru, to kar mu ga cewa wai damejin ya tsaya akan su ne, ya taho har kan mu. Kamar mutumin da zai ji ana cewa uban shi shine sarkin maguzawa, a halin uban shi ne limamin kauyen su, amma sai ja baki yayi shiru. Wannan baki da ake wa uban shi zai tsaya ga uban ne ko zai taho ga kanshi? Zai taho ga kanshi. Dan haka jama'a dole ne a tashi ai hoppasa waɗannan ƴan gurguzu Yahudawa da ƴan Shi'a, a tashi a bayyana wa duniya cewa maƙaryata ne su. Kuma wannan bayanin wallahi tallahi da ilimi za a yi shi, ina tabbatar muku da cewa wallahi da ilimi za a yi shi, don abu ne aka zauna aka rubuta, ba wai tashi za ka kai ta hayaniya, zama za ku yi kuma ku rubuta, ku tace, ku bayyana, ku karantar. Shi ne abin da makarantar Ibn Taymiyyah ta yi. Sadda Ibn Taymiyyah ya tashi yana karantar da su matasa ne, dariya aka yi ta musu, sai da makarantar ta samu kamar shekara 15, sannan sai kowane mai dariya ya dawo rena kanshi. Shi ne makarantar ta fitar da malaman tafsirin da duk duniya ba a taɓa samun irinsu ba, ta fitar da malaman hadisi da tarihi da harshen Larabci, sai da ya zama kowane fanni sai da suka rubuta. Ya ishe ka misali dai a ce wai dan makarantar ne, dan makarantar, dan islamiyyar makarantar ne ma ya rubuta tafsiri, shine Ibn Kathir. Ibn Kathirin a cikin almajiran Ibn Taymiyyah dan islamiyya ne. Ibn Kathirin ba a kirga shi cikin manya, ba a kirga shi cikin na tsakiya, sai dai na can kasa. To Ibn Kathirin shi ya rubuta tafsirin, almajirin Ibn Taymiyyah ne, waɗanda da la'asar Ibn Taymiyyah yake tara su, saboda ganin ma waɗannan ma ba sai an karrara musu littafi ba, aka ce da kama yake karantar da su. To Ibn Kathirin kenan. To ina al-Imam az-Zahabi, ina al-Hafiz al-Mizzi, to ina Ibn al-Qayyim. Ka duba Ibn al-Qayyim, aikin hajji ya tafi da kafa, da kafa, sai wani ya haɗu da shi sai ya goya shi a raƙumi, dan haka sai ya isa kafin lokacin da yake tsammanin zai isa, da ya je Umara sai ya zauna a Ka'aba, ya ga to yana zauna baya komai, sai ya tawafi ya sha ruwan Zamzam, sai ya ce to bari ya rubuta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ya ɗauki alƙalami da ka ya rubuta littafin Zadul Ma'ad cikin mujalladi 6, 6 volumes. Volume number 4 shi ne a Ibn Nabawi. Duk wata cuta ba ulcer ba har AIDS, ka je ka duba akwai maganinta a cikin Ibn Nabawi 600 years back, da kayan rubuta shi. To waɗannan su ne ɗaliban da Ibn Taymiyyah ya karantar. To ashe wannan abun ba wai da ba da hamasa ne ake ba, abu jitebur ai kabbara, kun zama ƴan oda kuma, zama ake ai ilimi. Duk mutumin da ya zauna a gabanka ka zaunar da shi, in ya kawo ƙarya ka fara kawo mai dalilan ƙaryata shi, so ake ya fara zufa tun daga goshin shi har golan shi. Saboda me? Saboda dalilai ne na ilimi. Ina fata an gane, haka ake so. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam yake cewa wa man arada an yaktuba fi tarih, dan haka duk wanda yake son yayi rubutu game da tarihi, fa alaihi an yakuna salima tawiyya, to wajibi ne ya zama mai lafiyayyen zuciya, li ahli al-haqq, ga mutanen kirki, wal khairi, da mutanen al-khairi, arifan bihim, sannan ya san su. Kun ga daga cikin kuskuren da aka yi a Najeriya shine ba a karantar da mutane su wane ne sahabban manzon Allah ba. Ku duba da kyau ku gani, Mala Abubakar Mahmud Gumi shine mutumin farko da ya fara karantar da mutane tarihin sahabban manzon Allah tun daga zamanin su dan Fodio har zuwa zamanin shi. Kenan wannan zamanin an zauna ne shiru, me ake karanta mutane? Tatsuniya, tarihin Sidi Abdul Qadiri, da tarihin wa, da tarihin Tijjani, da ƙarerayin da aka danganta ga dan Fodio. Me ake karanta mutane game da Sidi Abdul Qadiri? Yana kallo akawo sama,
yana kallo aka ho sama a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin Abdul Qadiri. Idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko katsina, zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina, kadai yake bai kamata sa ba, wali yake shehu ko a ina. Wannan akai ta karanta mutane tsawon shekaru da sunan cewa wannan ne musulunci tsakani da Allah, wanda aka tashi ana karantar da shi wannan a cikin kungiyarsu ko dariƙarsu ko masallacinsu ko mazhabarsu. Dan Allah daga baya dan yayi ridda ya koma shi'a, ya ce dacin shi ahli sunna ne, wannan sunna ce. Mala Abubakar Gumi da ya zo ya sanya karatun sahihul Bukhari, jama'a wallahi ku je ku karanta tarihin shi, shi ya faɗi da kanshi a cikin littafin shi manufata. Yace sai suka kira shi taro Kano, manya-manyan malaman ne, wato wai yana so ya wayar da kan mutane, yana son ya karantar da mutane, ma'ana so yake samu darajar da kowa bai samu ba. To wa, ku dubi kalmomin da suka rinka amfani da su. To ubanka yayi kadan kaza, zage-zage suka rinka mishi, suka gama zagi kakaf, sai kaji kasad din, domin wannan littafi kasad ne aka sauke shi. Zagi malam yace zagi suka rinka mishi na ashar, da suka gama yi shuru suka ce me zai ce, yace abin da zai ce shine addini na Allah ne, kuma Allah shi zai bayyana addinin shi. Abin da zaka ce kenan, ba za ka waiwaye abin da aka faɗi ba, yace iya amsa shi kenan. Suka ci gaba da lugudan zagi, yace an gama taro, aka ce an gama, sai tashi ya fita, idan ya ci gaba da karantar da mutane. Saboda haka kuskuren farko da ahli sunna za su yi a Najeriya shine su kauce daga hanyar Malam Abubakar Gumi. Shine in kuka kauce daga hanyar Abubakar Gumi, kuka daina karantar da mutane ilimi a littafi, kuka koma hayaniya, wallahi tallahi sai Allah ya karya ku. Shi kadai ne sai da sauran duk suka wulakanta a idan shi, saboda sun ki gaskiya, sai da ya daukaka. An yi ta'amuri akan a kashe shi, an yi ta'amuri akan duk yadda za a yi, makarul laili wan nahar, Allah ya kubutar da shi. Me yasa ahli sunna yanzu za su rabu da wannan hanyar, yanzu su ce wai sun rasa me yasa, yaya aka yi rudani ya zo musu? Rashin karantar da mutane tarihin sahabbai shi ya ja ba a san su ba. Dan haka abu na farko in ana son a yi gyara shine a da a karantar da mutane jumillar musulunci. To a wajen tarihi kuma fa, a karantar da mutane tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a karantar da mutane tarihin sauran annabawa da sahabbai, sai kaga duk sanda kake da kyakkyawar masaniya akan wannan, wani ba zai tunkaro ka da gurbataccen tarihi ba, saboda ya san ka san gyarare. Ba wanda zai zo ya ce maka 2+2 shine 5 bayan ya san ka iya arithmetic, kana da degree akan arithmetic. Amma in ya san bican ne fa, sai zo ya ce maka 2+2=3, sai ka ce haka ne, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Saboda haka malam yake cewa arifan bihim, mu yi kokari mu san su tukuna. Haka duk wanda ke son ya rubuta tarihi akan sahabbai ya yi kokari ya san su. Malam yana faɗin siffar wanda zai rubuta tarihi ne anan, wato wannan littafin da na gama darasin shi, wato da na gama karanta shi, akwai wasu ainihin wato mulahazat da ne wanda sai na kammala tukuna zan tura wa mai littafin. Daga ciki shine fitar da kanun darussa, kamar daidai nan kamata ya a samu sifatu man yaktubu tarih, siffar wanda zai rubuta tarihi, waɗanne siffofi ne ya kamata ga mutumin da zai rubuta tarihi. Kamar can da yace inna tarihal muslimina, anan ma sai na fitan mishi da kan darasi akan cewa wajibul khalafi tujaha tarihi salafiyya, menene wajibin da ke ga ƴan baya dangane da tarihin farko da ya gabata. Ma'ana ka san darasin ane ana fitan mishi da topics, the subtopics, the subtitles, yana da dadi. To waɗannan siffofi ne malam ke faɗi. Na ɗaya dai yace lallai ne ga wanda yake son ya rubuta tarihi ya zama yana da tsarkin zuciya da kyakkyawan tunani game da mutanen kirki. To anan yanzu dai dukkan mu muna da yaqini manzon Allah mutumin kirki ne, tabbas duniya da lahira. To yanzu wannan ba Yahudan da ya rubuta tarihin manzon Allah mutumin kirki ne shi, mutumin banza ne, yana da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan tunani game da manzon Allah. To yanzu yaya wannan zai rubuta tarihi a ce kai musulmi ka je ka karanta wannan kuma kai amfani da shi?
ka zo kana karantar da musulmi a matsayin wannan ne tarihin musulunci. Ashe yanzu wannan ba shi da siffa ta masu rubuta tarihi na musulunci, domin ya rubuta ta, wato in ka ga wani wurin hashe gantaka yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan wannan daidai wani wuri da yazo yana magana tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce Muhammad fa ya fara ne da cewa mutanen shi na bautar gunki, na haka ya zo ya tsarkake su daga bautar gunki ne zuwa ga bautar Allah shi kadai, sai ya bige kuma da kwatar gwamnati da kwatar dukiya. Dan haka sai ya ce abin ya fara ne daga spirituality zuwa ga me, zuwa ga politics da economics aspect. Annabi ya fara da manufar gyaran addini, ya kare da tara mulki da tara kudi. Waɗannan mutanen jama'a su ne suka rubuta tarihi da Turanci, su ne yau lecturori a department na Islamic studies da Islamic law da Arabiya da Islamic history, suke zuwa suke karantowa in the name of Islamic history. Ashe ana cikin hadari. Don haka ku koma ku binciki handout da lectures da malaman ku suke muku a tertiary institutions, za ku ga irin gurbata da ke ciki, to waɗannan ne sources din su. Allah ya kiyaye. Malam yake cewa walimalahum min alhaqqi walmakana, kuma dole ne duk wanda zai rubuta tarihin waɗannan mutanen kirki ya san irin daraja da matsayi da suke da shi. Bari'an, sannan ya zama ƙwararre fitam yizi a wajen warewa da bambancewa baina hamalatil akhbar, game da waɗanda suke ɗauko labarai, wa tamyizus sahih min as-saqim, ya zan kuma yana da ilimin ware ingantacce da wanda bai da inganci. Aminan, ya zama mutumin kirki, sadiqan, mai gaskiya, mutaharriyan lil haqqi, kuma mai kokarin tabbatar da gaskiya din. Kun ji siffar duk wanda zai rubuta tarihi. Bayan ya kasance yana da tunani kyakkyawa game da waɗanda yake rubutun game da su, dan me misali jama'a, yaushe zaka zo kana rubuta tarihin Sayyidina Ali amma baka kaunar Sayyidina Ali, kuma a ce wai za a karbi wannan tarihin da ka faɗa, zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Yaushe za a ce kana rubutu akan Muawiya baka kaunar Muawiya, kuma a ce wai zaka karbi wannan? To yaushe za a ce kana rubutu game da Muhammad Rasulullah kuma baka kaunar Muhammad Rasulullah, zai yiwu? To yaushe za a ce kana rubutu game da tarihin Al-Qur'ani baka kaunar Al-Qur'ani? Duk wannan sai karatu yayi karatu, zan zo muku da su. Akwai mutumin da yake wajen shafi 100 da wani abu yana rubutu game da tarihin Al-Qur'ani, amma fa shi makiyin Al-Qur'anin ne. Akwai mutumin da ya ci shafi fiye da 200 yana rubutu game da tarihin sunna, amma shi makiyinta ne. To yaushe haka za ta yi? Dan haka sai ya zan ka san waɗannan mutane kyakkyawan sani. Kuma me yake nufi sani? Sani shine ka san abu a bisa haƙiƙanin shi. In aka ce maka ɗaya a haɗa da ɗaya, in ka ce biyu, to sai a ce ka san haƙiƙa kenan. Amma ɗaya a haɗa da ɗaya, in ka ce goma, to me za a ce? Baka sani ba, ba za a ce a ya ɗan yi kuskure ba, a bai sani ba kawai. Ɗaya a haɗa da ɗaya biyu, sai a ce ya ci 100%. Ɗaya a haɗa da ɗaya uku, sai a ce ya faɗi 0%, ba za a ce 70% ba. Idan aka ce maka wane ne Abubakar ne Siddiq, ka ce ɗan murɗiyan mulki ne, sai a ce tsakaninka da Allah, wannan shine abin da Allah ya faɗi a cikin Al-Qur'ani? Wannan ita ce maganar da manzon Allah ya faɗi a cikin sunna? Wannan shine abin da malaman musulunci waɗanda suka zauna da Abubakar tabi'ai kenan, abin da suka faɗi akan shi kenan, abin da ƴaƴan shi da abokan shi suka faɗi kenan, Sayyidina Ali abin da ya faɗi kenan. Sayyidina Ali cewa yake wanda duk aka zo min da shi yana zagin Sayyidina Abubakar, sai na yi mishi bulala 80, bulala kazafi. Me yasa Ali ya faɗi haka? Saboda ya san waye Abubakar kenan. Sai ka sani sannan wanda matsayi Allah ya ba su. Yanzu a ce jama'a ka zo tarihin sahabbai gaba ɗaya, ba za ka buɗe suratul fatihi ba, ba za ka buɗe suratul Ali Imran ba gaba ɗaya, ba za ka buɗe suratul Tauba ba gaba ɗaya, sai kawai sai ka dira cewa wai ai malaman tarihi tun daga na musulunci har na yammacin duniya sun tabbatar da cewa waɗannan sahabbai mutanen banza ne. Sai ce to tsaya kai tafsiri, su waye malaman tarihi na musulunci, sannan su waye malaman tarihi na yammacin duniya? Sai ka gane ƙarshe waɗannan littattafan ne source ɗin shi kawai. Waɗannan littattafan su ne source ɗin shi. Shi yasa daga cikin aikin da za mu yi nan gaba, in Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, muka gina hall na Darul Hadith, shine sai mun kira malamai na cikin gari da jami'o'i da ko'ina da ɗariƙu da ƙungiyoyi gaba ɗaya, mu ce abin da muke so semina za a yi a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zo duk abin da za ka faɗa a wurin, amma ka kare kanka da dalilai ingantattu. Semina ce ta kwana bakwai, za a baka duk abin da za ka ci da ruwan da za ka sha da wurin da za ka kwanta, baka da matsala. Balle ka ce ai zan tafi neman tuwo, za a ban ma abin da za ka ba wa iyalanka, ce fa ne na kwana bakwai. Domin da yin haka ne za a gane gudun doki. In ba haka ba, yaushe za ku je ku tara mutane kuna gaya musu tatsuniya, kuma yau ku dawo ku ce wai kuna son a kan wannan tatsuniyar wai a haɗa kai a kanta, wai kun gano sahabban nan ƴan damfara ne, don haka wannan shine musulunci na gaskiya, a zo a haɗa kai a kan wannan irin abin. Ba zai yiwu ba. Lallai sai an yi abin da ba sa so, shine a yi abin a ilmance, a ce yi magana kawo dalili, ka ce ai ba lokaci, sai a ce kana da kwana bakwai fa. Faɗi duk abin da kake so ka faɗi ragadan. Allah ya taimaka. Kun ji wannan kenan. Siffa ta gaba fa sai ya ce bari'an, ya zama ƙwararre ne game da ilimin tace riwayoyi na me, na masu ɗauko labarai. Wannan shi ake kira ilmul jarhi wat ta'dil. Sannan da kuma ware ingantacce da wanda bai inganta ba na tarihi. Wannan kuma shi ake kira mustalahu tarikh. Sannan ya zama amintacce. Yanzu dan Allah akwai amana, sadda ka karanta cewa Allah ya ce sahabbai mutanen kirki ne, sai ka zo kai kuma da zaka rubuta sai ka ce mutanen banza ne, kana da amana? Baka da amana ilmiya, domin source ɗinka ga abin da ya faɗa, da ka tashi bayarwa sai ka canza, ya nuna kai ba repeater bane. Domin repeater shine zata karbo sai ta bayar da abin yadda ta karbo shi. Amma yayin da Allah ya ce mutanen kirki ne, ka zo zaka bayyana wa duniya sai ka ce mutanen banza ne, kuma ka ce kai wakilin Allah ne akan haka, wai kana faɗin hakikanin abin da Allah ya faɗi ne. Dan haka sai ya zama amintacce, sannan ya zama mutaharriyal lil haqq. Kun san me? Tun farko zaka fara karanta tarihi ne ba nufin cewa Muawiya ne yake da gaskiya ba, Aliyu bai da gaskiya, Aliyu ne da gaskiya, Muawiya bai da gaskiya ba, haka bane. Zaka fara karatun tarihin ne akan na ɗaya ka san mutanen da kake karatun tarihin su, ka san matsayinsu, ka san darajojinsu. To in ka ga wani abu ya faru na gaskiya a cikin tarihinsu, sai ka gwada da matsayinsu kuma. In ka gwada da matsayinsu, sai al'amarin ya bayyana maka a bisa siffa ta gaskiya wadda ta kamata. Shine babban mai kuɗi ne ya je banki ya ɗauko kuɗi, sai ƴan fashi suka tare shi suka kwace. Da suka tare shi suka kwace, to amma yayi iya dan acaban da ke ɗauke da shi sai ya ƙarasa da shi gida. Yana zuwa da shi gida sai ya ce wa dan acaban, saurara, in shiga gida in ɗauko maka kuɗin mashin ɗinka, sai ɗan a caɓa ya ci kwalashi, ya ce wallahi ban yadda ba. Sai wani talaka da ya taɓa cin zakka wannan mai kuɗin, sai ya shawo kwana, sai ya ga an ci kwala alhajiwana a kan naira 20, sai ya ce lafiya ka ci kwalashi? Sai ya ce naira 30 ɗita yake so ya gudu da ita. Sai ya ce alhajiwanan ne zai gudu da naira 30? To saka shi, ni ci kwala ta. Ta nake talaka zai faɗa haka? Dan me? Dan ya san waye wannan. Amma me yasa dan acaba ya iya cin kwala alhajin nan? Saboda bai san shi ba. Saboda haka ku ɗauki wannan a matsayin kyakkyawan misali. Duk sanda kaga cewa kana iya latsa ko taka ko renawa ne, baka san shi bane. Mutane ba san sahabbai ba, wallahi za su ci mutuncin su. Dan haka yana daga cikin barna da waɗannan miyagun malamai suka yi na Najeriya tsawon shekaru da basu karantar da mutane tarihin sahabban manzon Allah ba. Ina fatan mun gane. Sai suka yi ta karanta mutane tatsuniyoyi da ƙarerayi. To daga baya da fitinar Shi'a ta danno kuma fa, sai suka zama munafukai. Madadin a lokacin su tashi su ce kuskure ya faru da ba a karantar da yaran nan ba, shi yasa wani ya taho daga ƙasar waje ya ce musu mutanen nan sahabbai da muke bauta Allah da Qur'anin da suka ruwaito daga manzon Allah da hadisan da suka ruwaito da fiqhun da suka zauna suka karantar, to wannan kuskure ne, mu yi kokari mu gyara, sannan mu bayyana barnar wannan da'awar, saboda munafinci sai suka ce a zo a hada kai da su. Ko kun fahimta? Wannan shine karin munafincin kuma. Wannan munafincin yafi na farko da suka yi. Domin a can in an ce kuskure ne, to a yanzu hadarin kuskuren ya bayyana, sai su ce ya za a yi a gyara. Amma sai suka ce kuma a'a, a karbi waɗannan ƴan Shi'a a yadda suke, kuma a zo a tafi tare da su. Dan haka sai suka bude musu kofar masallatan juma'an su, suka shigo, suka bude musu gidajen su, suna ba su ƴaƴa, suka goyi bayan su, suka haɗe kai da su. Ƙari, sai sarakunan gargajiya, lokacin da wannan barna ta faru, da sai sarakunan gargajiya su ce to wannan sharrin ya biyo bayan sakacin su ne da suka yi, akan ba su yi aikin da dan Fodiyo ya ba su ba. Dan Fodiyo ya ba su Qur'ani da tafsirin Jallalaini, yace su karantar. Ya ba su Sahihul Bukhari, yace su karantar. Ya ba su Risala, yace su karantar. Na rantse da Allah, duk wanda aka karantar da shi waɗannan abubuwan, wallahi ko gaban Iblis ne ya faɗa, in Allah so Allah zai tsare shi. A karantar da kai Qur'ani da tafsirin shi gaba daya, a karantar da kai Sahihul Bukhari, a karantar da kai Risala da ke dauke da aqida da fiqhu, to wannan ana da garantin rashin lalacewa insha Allah. To amma sai suka ci amana dan Fodiyo, sai ba su karantar ba. Fada ta ƙarshe da aka ga tana wannan aikin a Najeriya ita ce fadar sarkin Kano Sunusi. Fadar ƙarshe a Najeriya wadda ta karantar da Qur'ani da Sahihul Bukhari da Risala a bisa wasiyar dan Fodiyo, ita ce fadar sarkin Kano Sunusi. Shi kuma bai dade a mulki ba, suka samu matsalar siyasa da Sardauna ya cire shi. Shikenan sai fadojin suka koma, ba abin da ake karantarwa sai gargajiya. To lokacin da wannan sharri na Shi'a ya bayyana sakamakon rashin bin wasiyar dan Fodiyo, domin da an karantar da tafsirin Al-Qur'ani da Sahihul Bukhari da Risala, wadda mai Risala ke cewa a rufe baki game da abin da ya faru tsakanin su, yake cewa a bi salafu, yake cewa a ji tsoron Allah, da wannan sharri na Shi'a bai faru ba, to sarakunan nan madadin su ce to wannan ya faru ne saboda gazawar da suka yi game da wajabcin su. Yanzu bari su gyara, sai suka zama zunzurutun munafukai. Munafincin nasu sai yafi na waɗancan malaman. Shine sai suka ce to a tattara musulmin gaba daya, wai hadda shi a gaba daya a hada kai. A yadda ake sarakunan gargajiya na arewacin Najeriya, kun ci amana Shehu dan Hodiyo, dan haka Allah ya kariya ku, kuma Allah zai ci gaba da kariya ku matukar ba ku dawo kan shiryar da ya dora ku ba. Dan Hodiyo bai ce muku ku karanta a shafa ba, domin a shafa littafi ne gurbatacce, wanda yake kashi 70% na labaran da ke cikin a shafa gurbatattu ne, kashi 30% ne ingantattu. Dan haka a shafa littafi ne na malaman hadisi, malaman hadisi ne kawai ke iya karantawa da karantar da a shafa, domin su bayyana wannan magana daidai ce, wannan ba daidai ba ce. Domin shi mai a shafa ya tara ne, bai tace ba, tare da cewa malamin hadisi ne, amma ya tara ne bai tace ba. Dan haka malaman hadisi kadai ke iya karantawa da karantar da ashifa. Ku karanta tarihin Al-Qadi Iyar a cikin littafin Sirru Alamin Nubala. Amma dan Fodiyo abin da yace a karanta Qur'ani, aiwa mutane tafsiri ba rudani, a karanta Sahihul Bukhari a fada wa mutane, a karanta Risala aqida da fiqhu ba rudani, sai aka koma ana karanta ashifa. Kala ya ce Al-Qadi Al-Qali Iyalu Iyalu, to me ake fahimta anan? Ba abin da ake fahimta. Na fata an gane. So da haka jama'a kun ji, to a ƙarƙashin wannan jama'a, lallai ne sai mu dubi wajibin da ke kanmu, na me? Na karantawa da karantarwa da tacewa da kuma rubutawa. Na haka wannan aikin jama'a akwai niyya kyakkyawa. Da farko tukuna kun ga wannan littafin, bayan wannan karatun da muke mishi, lallai ne zan zauna in fassara shi da harshen Hausa insha Allahu ta'ala, domin wannan na daga cikin abin da ake bukata a yada shi. Bayan nan kuma fa sai mu sake tunkaro rubuta shi an jadidin ko min jadidin da harshen Turanci. To rubuta shi da harshen Turanci jama'a, lallai yafi haka fadi, domin ba zai zama hikba ba, ba zai zama wani dan yanki ba. Lalle ne a samar da complete reference of the pure Islamic history, tatacce ake so a samu, wanda kuma zai zama reference, ba a dan gutsuro ba. Dan haka aiki ne za a zauna a yi jama'a. yasa wallahi duk wanda yake tunanin wannan tafiyar za ta yi ba da karatu ba to yaje canza tunani. Malam yace al-maqsadul awwal, manufa ta farko, kaifa naqra'u at-tarikh, ta yaya zamu karanta tarihi, yaya zamu karanta tarihi, la budda an naqra'u at-tarikh kama naqra'u ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Babu makawa mu karanta tarihi lalle kamar yadda muke karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ta iya yawa kace to ya muke karatun hadisan manzon Allah din. Wa nahnu idha aradna an naqra' ahadith ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la budda lana an natathabbata min al-khabar. Ai mu dinnan sadda muke karanta hadisan manzon Allah babu makawa dole mu tabbatar da wannan hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba. Asabitun huwa ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amla, shin ya tabbata daga manzon Allah ko bai tabbata ba? To kenan haka zamu karanta tarihi, shin wannan tarihin da muke karanta ya tabbata ko bai tabbata ba? Walan nastati'a an na'rifa sihhat al-khabr 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ba za mu iya sanin ingancin labarin da muka karanto daga manzon Allah ba, min butulanihi, daga wanda yake ba gaskiya bane batacce ne, illa bin nazari ila al-isnadi ma'al matin, sai mun dubi isnadi kuma sai mun dubi matani, shine sai mun dubi waɗanda suka bada labari ko sai kuma mun dubi labarin da aka bayar, shine wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina. Allah yace sai mun tambayi waɗanda aka aika wa sai kuma mun tambayi waɗanda aka aika, ko an isar da sako gare ku ko kun isar da sako. To haka waɗanda suka zo suka bada labarin suwaye su? Mutanen kirki ne, labarin nasu daidai ne? Dan akwai mutanen kirkin da ke bada labari sai zama ba daidai bane saboda ajizancin dan adam na mantuwa ko kuskure, ashe ba duk abin da kaga mutumin kirki ya ruwaito shine zaka ce ingantacce ba. Dan haka naqadi da malaman hadisi suke suna bincike ne game da isnadi da kuma matani. Wannan maganar sai ta zama ansa ce ga da yawa daga cikin mustashriqai Yahudawan yamma da ke cewa malaman hadisi kawai suna duba isnadi ne, in ya tabbata kawai shikenan sai su karbi maganar. Ko daya, malaman hadisi na binciken isnadi ne da matani. Ina fata an gane a ƙarƙashin wannan malai yake cewa li'anna ahlal ilmi, domin su malaman hadisi, malamai masu ilimi, ay itanaw bil hadisi wa rijalihi, sun bada muhimmanci game da hadisi da kuma mazajan hadisi, wa tatabba'u ahadithahum, sannan sai kuma suka bibi hadisan waɗannan malaman, wa mahasuha, suka tace su, wa hakamu alaiha, suka yi hukunci akan su, wa bayyana sahiha min ad-da'if, suka bayyana abin da yake ingantacce da wanda bai inganta ba, wa bittali, to a ƙarƙashin haka nuqiyat hadhihi al-ahadith mimma fiha, waɗannan hadisan an tace su da su da abin da suke ɗauke da shi, aw mimma adkhala alaiha, aw mimma udkhila alaiha min kadhibin, ko kuma duk abin da ke tare da su na ƙarya to an tace, aw tadlisin, ko magudi, aw ma shabaha zalika, ko abin da ya kama da haka. Abin da malam ke cewa shine malaman hadisi da suka tashi sai suka binciki tarihin mazajan hadisai, suka kuma binciki hadisan, sai suka tace abin da yake daidai da abin da muke ba daidai ba, suka ware mutanen kirki da waɗanda ba mutanen kirki ba. A ƙarƙashin wannan malamai sun tace duk abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba, duk abin da yake ya tabbata amma ga wata ƙarya ta shigo, sai malamai sai su cire, sai su yi a'a, asalin abin daidai ne amma wannan abin da ya shigo shi ƙarya ne, sai da suka tsaya suka yi wannan aikin. A ƙarƙashin wannan kenan malam yace walakinna tarikha yakhtalifu, sai dai shi tarihi ya sha bamban da hadisi. Kun san me? Duk wani hadisi an bincike shi in ma sanadin shi da matanin shi, ko kuma an binciki matanin shi in bai da isnadi. To amma tarihi fa ya sha bamban, domin fataratan najidu kaseeran min ruwayatihi laysa laha isnadu, so da dama za mu samu maganganu da yawa da aka ruwaito na tarihi su ba su da isnadi, ba a san waye ruwaito ba, balle a bincika mutumin kirki ne ko na banza. Wataratan ukhra najidu laha isnadan, wani lokacin sai mu samu isnadin ga wannan matsala da tarihin yazo da ita, walakin qad la najidu lirrijal alladhina fi isnadi tilka riwaya tarjama, amma sai mu binciki mazajen da ke cikin wannan isnadi ba za mu iya samun tarihin su ba kuma suwaye su wala najidu ahadan min ahli al-ilm takallama fihim jarhan wala ta'dila wani lokacin sai mu ga gawa na ya ruwaito magana tarihi sai mu ga malamai ba su ce komai game da shi ba nagari ne shi ko na banza madhan sun yabe shi aw zamman ko sun zarge shi fa yas'abu alaina inda idhin an nahkuma ala hadhihi riwaya to kaga a wannan lokacin kenan zaka iya cewa to ai zai yi wahala gare mu mu iya hukunta wannan riwaya ko li'annana la na'rifu hal ba'd rijal as-sanadi saboda ai ba mu san halin mazajen ko kuma halin wasu mazaje da suka ruwaito wannan ba ina son ku gane matsalar da malai yake son ya kwararo maka da kyau malai yana son ya nuna maka lallai shi intellectual malami ne shi hadisi yana da isnadi dan haka in aka zo sai a binciki isnadin sannan a binciki matani to tarihi ma yana da isnadi to sai dai matsalar wani tarihin bai da isnadi wani tarihin yana da isnadi amma malaman da suka ruwaito isnadin babu tarihin su to ya za kai ka iya gane wannan to inda tarihi ya sha bamban da hadisi kenan to tunda na kwararo maka matsalar ka fahimce ta kawai ga amsa shi hadisi yana da wani ilimi wanda guda ɗaya ne ya kasu kashi biyu shine ilimi na mustalahil hadis da kuma ilmul jarh wa ta'dil ilimin mustalahil hadis shi yazo ne dai ya karantar da kai terminologies na malaman hadisi mustalahat kalmomin da malaman hadisi ke amfani da su in suka ce da'ifi me suke nufi in suka ce munkari me suke nufi in suka ce shadh in suka ce mu'allal in suka ce ma'lul me suke nufi to mustalahul hadisi kenan don ka iya wannan ka iya matakin farko na ilimi shine ka iya ilimin mustalah sai a dauke ka a kai ka martaba ta biyu wadda ita ce ta ƙarshe ilimin da zai kai ka ga gano kowanne mutum da tarihin shi da gano nagari ne ko na banza sannan da gano ita wannan maganar da aka danganta ga annabi ko sahabbai yaya nagartatta take wannan shi ake kira ilmul rijal ko ilmul jarh wa ta'dil to shi ilimin tarihi yana da wani ilimi banda wannan wato zaka hado duk da wannan to akwai ƙari shi ana kiran shi ilmu mustalahit tarih dan haka sai kai ilimin tarihi sai kai ilimin mustalah kai ilimin jarh wa ta'dil sai azo a koya maka ilmu tahqiq sannan sai azo a koya maka mustalahut tarih kaga littafi daya daga cikin littafai masu dimbin yawa da malamai suka rubuta gashi mustalahut tarih sai ce wa huwa bahsu fi naqd al usul wannan bincike ne game da yadda ake bi a gane magana keke da keke wa taharri al haqa'iq al tarihiyya da kuma gano gaskiya game da tarihi wa ibahiha da kuma bayanin wannan gaskiya wa arbiha da kuma yadda za a gabatar da ita wa fi ma yuqabilu zalika fi ilmi al hadith da kuma abin da yake muqabalanta haka na ilmin hadisi ta haka ilmin tarihi banda ilmin hadisi da kake da shi da ilmin tahqiqi to akwai wani ƙarin ilimi da za a karantar da kai sannan ka iya gano yadda za ka yi handling waɗannan matsaloli tunda babu isnadi gashi wani professor ne a jami'a ɗaya daga cikin jami'o'in Lebanon ya rubuta wannan littafin ya rubuta shi wajen shekara 50 da ta wuce to yanzu waɗannan littafan jama'a an karantar da mutanen ƙasar mu su ba karantar da mutanen ƙasar mu su ba sai sa matasa da za ga mutun ya taso bai karanta komai ba kawai ya danje ya haya Islam ko ya NC in shi ya iya karatun Riyadus Salihin wallahi kai taka tsantsan in ba kai karatuttuka irin waɗannan a hannun malamai da suka iya ba wallahi duk hayaniyar da kake zaka zo daga baya ka samu kanka a cikin rudani dan haka sai kaga yau yana cikin wannan tafiyar sai ce ya bari yanzu ya dawo sai ce zai tafiya ta sunna ai na yi koyi sunna bai koya a ko ina ba wai kuma zai tafiya sunna sai je koyi sunna amma wai yadda yake malamin hayaniya a can wai kuma in ya dawo nan wai sai ya ce wa daliban shi wai ku zo zan karantar da ku Bukhari ku zo zan karantar da ku Riyadus Salihin to ai waccan tafiyar kai da kanka ka gano bata ce kuma kai malami ne a cikin bata kenan to yanzu ka tuwo cikin shiriya ka iya shiriya ne baka iya ta ba sai ka je ka koye ta ko kun fahimta jama'a to amma yanzu me yake kawo mana rudani matasa ne sai sun je sun yi tafiyar shi'a ko sun yi tafiyar dariqa, ko sun yi tafiyar duk wata hayaniya, sai kuma mutum ya dawo sai ya ce zai da'awar salafiya. Za ka yi da'awar salafiya eh, waye malaminka akan wannan da'awa, a ina ka je ka koye ta? Baka koye ta a ko ina ba, wai hamasa ce kawai, wai yana ganin karanta littafi ne kawai ake yi. To sai ya je duk abin da ya karanto, wai sai ya ce wannan abin wai salafiyanci ne, sai kuma ya zo sai ya kawo rudani. Sai ya zo waɗanda ya samu na cikin tafiyar salafiya, sai kuma ya ce wai ba su iya ba. Shi kuma fajiya ya shigo, amma yau ya kori waɗanda ya samu a cikin gidan. Sannan bayan kwana biyu kuma sai ya ce ai ita ma wannan tafiyar ba daidai ba ce. To wannan shi ne rudanin da matasan Najeriya suke kawo mana. Duk inda ka je za a ce ai wane yana da'awar sunna, yana da'awar salaf, eh ai na yi koya. Ba inda ya koya, a'a yayi haya Islam ne, to ai haya Islam din da degree din da sauransu, duk waɗannan hayaniya ake koya muku a ciki. To wannan hayaniya ita ce za ka samo degree a kanta ka zo kai da'awar salafiyanci? A'a, al-madrasatu salafiyya lazim sai ka je gaban malami salafi ka koye ta. Makaranta ce mumtadda daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za ta ci gaba har zuwa tashin duniya, kuma tana da malamai mutakhassisai a kanta, kamar yadda ba yadda za a yi kana da degree a kan geography ka zo ka balle daga department na geography ka ce ka dawo physiology ka ce za ka yi lecturer, za ka zama lecturer a kan physiology, wato yadda halittar kasusuwa da tsarin jikin mutum yake, kuma kawai sai a ce shi kenan ka zama lecturer tu zai yi, sai a ce koma ka rubuta jam ka yi applying 100 level tukuna, a zo a fara maka tun daga farko har Allah ya sa an kai graduating a baka assistant graduate, sannan ka zo kai master, sannan ka fara. Amma an taba haka jama'a? Amma a musulunci abinda ake kenan, mutum yana hayaniyar dariqa jiya da shekaran jiya, gobe sai ku jiwa ya ce wai ya towo da awar salafiya, wai ya gane gaskiya ce zai yi, sai ya ce fa ahlan wa sahlan, fa ahlan wa marhaba, lakin man ustazuka fi hadhihi da'wa, هل عرفت المنهج؟ فأين أين تعلمت العلوم السلفية؟ وشيكو أبن ديك يقني كرنت قرآني ده حديثي ده سلفيان شي؟ آآ با كرنت قرآني ده حديثي با كرنت سو ده فسر سو أبسا فهنت السلف ينزو عبد الباسد ياي كراتين القرآني نوئي بيو ياي ود تكي تاداتي ده منهج سلف تاي ود تاداتي ده منهج خلف ya rinka haɗe aya biyar aya shida wani lokacin har ya faɗi ya suma saboda haɗe ayoyi da yake yi. Wannan ya saba manhajin salaf, ya zo ya yi ƙira'a murattala aya aya, wannan ta dace da manhajin salaf. To abin da zaka ce yanzu sai ya zama kai ne Abdulbasir, sai ka ce ka dawo da awar salafiya, amma sai ka taho tare da irin waɗannan ƙira'o'i guda biyu, sai ya ce a'a yanzu sai ka je tukuna an ɗora ka a cikin abin da ka iya, ka iya karatun amma ka iya shi a bisa methodology na annabi? So matsalar ba iya karatun ba, iya method da methodology na annabi shine mu muke kira zuwa gare shi. Shi yasa na faɗa annan da wasu wurare, nace mu fa ba mu muka kawo karatun Qur'ani Najeriya ba, ba mu muka kawo karatun hadisi ba, amma abinda muke cewa methodology ne aka bace, yaya principles din annabi yake wajen karantarwar nan ne aka kauce, yaya nashi tsarin yake wajen aikatarwar nan ne aka kauce, to wannan ne muke kira zuwa gare shi. To in ba ka je an koya maka ba, to bai yiwa kawai saboda ka iya mujarradin karatun sai ka zo sai ka bude makaranta sai ka ce wai madrasatu tahfiz lisalafiyya, sai ka zo kana karantar da ƴaƴan musulmi karatun alqur'ani a bisa irin wancan tsari, baka je an koya maka ba, kai kuskure. So da kan matasa wallahi kowa ya komo cikin taitayin shi. Wannan da'awar ba wai da hamasa ne ba, ba da siyan littafi ne a kasuwa ba, domin littafan yau ba ga su ba. Ina yanzu zaka je shi kenan kaga wannan, kaga an ce tarihin manzo Allah, wannan an ce maka tarihin manzo Allah, ya zaka gane hadarin da ke ciki in ba an koya maka ba? Kinan ashe in ka dauka aibarin tara kudin jin sai littafai, sai ka je ka tara littafan gaba ɗaya sai ka fito, kuma ba abin da littafan so kara maka sai sharri. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To malam yake cewa fal amru as'abu min al hadith, dan haka wannan al'amari na tarihi yafi hadisi wahala. Walakin la ya'ni hadha abadan, sai dai kuma wannan wahala ta shi ba ta nufi har abada an natasahala fihi, mi sakaci a ciki, balla budda an natasabbata, dole ne mu yi kokarin tabbatarwa wa anna arifa kaifa na'khudhu tarihana, kuma dole ne mu sanya ya zamu kamo ko ya zamu dauki tarihin mu. Shine dole sai an ji an koyi wadannan ilmomin kenan ko, sai mun zo darasi na gaba a gobe in Allah madaukakin sarki ya so, za a ci gaba kuma a samu akai inda za a saurara. Da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.